الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومثاله العظيم.
ɗan uwana muridai, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Zan fara da yankan hanzari neman afuwa na makara. Ya faru saboda kuskure na mantuwa na zace wannan taron za a zauna gobe ne, ban san na manta cewa yau ne. Saboda yi mana afuwa, wannan ya zama dalilin makaranmu. Mun zo mun sami shugabanmu, yayanmu, Sharif Sheikh Isma'il, yana shayar da mu cikin Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Babu mamaki dan mutum ya san gidansu. Dan mutum ya bada labarin cikin gidansu. Allah ya saka masa da alkhairi, ba abin da ya rage. Da batun kogin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wa qad taraku min ba'di da bahrahu rahwa bane. Dukkan abin da za a yi na yi, kamar yadda Shehu radiyallahu anhu yake cewa, kamar rama darkal wasfi aiban ka daktaru walakin na hun kadgadaru mutaraddama. To abinda za a yi za a yi, amma za a bari kamar ba a taba ba. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Taron maulidin Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, a cikin tarurrukan faɗakarwa da ilmantarwa. To idan bai zama yana gaba da kowane taro ba, zai zama yana cikin tarurrukan da suke gaba da kowane taro. Kuma alhamdulillah, taron maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kana sanin girman taro ne, kana sanin girman kowane abu ne da abin ya kunsa. Alhamdulillahi, taro irin wannan taro da ake zama a karanta Al-Qur'ani, a karanta sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, a zikirin Allah, ambaci Allah, a karanta siransa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, babu shakka ba abin da yake irin wannan taro. Domin inji Shehu radiyallahu anhu ya ce, har Allah ma in ya shirya taro abin da yake yi kenan. Ko da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, alam tara ila rabbika kaifa madda zilla, Shehu ya ce, ra'aitu wa kad madda al-muhaiminu zillahu yusalli ala abdin al-jahri wa najwa. Ya ce, na gani. Allah ya tambaya, baka gani ba? Ya ce, na gani. Kuma abin da na ga yana yi shi ne yana salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Salatin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda muka sani, salati ba wani abu bane, yana nufin yabo ne da ambato. Dan haka babu shakka, taro don ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kamar yadda nake yawan faɗa, yana cikin irin abubuwan da ba daga account din lada Allah ke biyan sa ba. Domin shi Allah subhanahu wa ta'ala yana da account na biyan ayyuka kala biyu. Akwai wanda da lada yake biya, akwai wanda ya wuce lada. Sai dai ye maka abin da kai, sai dai ye maka abin da kai ya lullunka maka. To idan kai wa Allah abu shi kansa, to yana biyan ka da lada ne. Sai biya ka lada, kuma ladan nan yana da iyaka. Amma idan kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, to Allah subhanahu wa ta'ala ba daga account din lada yake biya ba, yana biya daga account din mayar maka kwatankwacin abin da kai ne ya lullunta maka. Wannan abin kuma sawa'un cikin biyayya cikin soyayya ne Allah ya sa mu ciki ko cikin kiyayya ne Allah ya kare mu shi yasa zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ga mana man sallallahu alayhi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran ba asabahu Allah ashran ba ba ajarahu Allah ashran ba wanda yayin salati daya Allah subhanahu wa ta'ala zai biya shi shi wannan mai salatin wato in ka roki Allah yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin salatin ma ba iya yin ta muke yi ba roƙon Allah muke yi Allahumma salli Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu sallu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yayi mana umurni da muyi salati amma a ƙarshe sai mu ga mun koma ba salatin muke yi ba mun koma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi yayi salati domin salati hakikanin sa yabo ne da jinjina shi kuma baka iya yabon wanda baka sani ba shi kuma sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai yuwa bane gabawa Muhammadu lam ya'rifu ghayru ilahihi to shi yasa sai mu koma muna application da Allah yace sallu alaihi yace mu yi salati kuma kowa muna Allahumma salli ya Allah yi salatin dan ba za mu iya ba to Allah subhanahu wa ta'ala mai makon yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da muka roki yayi salati sai kai da kake roƙon yayi manzon Allah salatin sai Allah ya koma yin maka kai salati ko man salla alayhi salatan wahidatan sallallahu alaihi shi mai salati biha ashran wannan hadisi kan muttafaqun alaihi ko da yake akwai ƙari ma wa man salla alayhi ashran sallallahu alaihi biha mi'atan ko da yake wannan ƙarin a cikin isnadi bai inganta ba amma ina yawan ga ma mutane wannan hadisin shine mafi girman alaman da zaka gane wai in an ce hadisi bai inganta ba me ake nufi man salla alayhi ashran wanda ya mun salati 10 Allah zai mun salati 100 bai inganta ba isnadi to amma cewa bai inganta ba isnadi yana nufin Allah ba zai dari ban an yi 10 anya mutun ya iya arithmetic ko ya iya lissafi ke inkarin wannan ma'anar manzo Allah ya ce man salla alayhi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran wanda ya mun daya Allah zai masa 10 wanda ya biyu fa 20 ko wanda ya uku 30 wanda ya hudu 40 wanda ya 100 ko tunda dai duk daya tana da 10 ko an ce in ka kara daya za a daina salati ne za a ci gaba ko to matukan man salla alayhi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran to fa bitali man salla alayhi ashran sallallahu alaihi biha mi'atan wannan bayyanannen abu ne saboda ka ashe an ce hadisi da isi ne ba yana nufin maganan bai da asali ba ba yana nufin maganan ba daidai ba ba yana nufin maganan yasasshe ba ba yana nufin ba za a iya aiki da maganan ba wata ka'ida ce ta malaman hadisi bayan Allah sun aje ta don kansu sai kuma yanzu zamani ya zo a ɗan bani na iya suka ɗauka suka takuɗa abubuwa shikenan suka maida inganci da rauni ma'aunin ɗauka da jefarwa na hadisi alhali ba don haka malaman hadisi suka aje waɗannan ma'aunan ba sun aje ne don dalilai da dama daga cikin dalilan idan mas'ala ta zo cikin at-targhib wa at-tarhib ne idan mas'ala ta zo cikin faɗaitarwa da aikata kyakkyawan aiki ne da gujewa mummunan aiki za a ce idan an samo cikin ingantattun hadisi a ɗauko in ba a samu ba a ce har cikin raunanan ma a ɗauko don mene don mene zaka je ka ɗauko har cikin raunanan to ai an yi umarni da kyakkyawan aiki ne an yarda kuma kyakkyawan aiki ne ko har shedan ma balle mai rauni duk raunin malamin isnadi ai bai kai shedan ba ko akwai malamin isnadi cikin malaman da ake riwayan hadisi daga wajensu wanda ake cewa da'ifun fulanun la yurwa anhu akwai wanda ya kai shedan rauni ne ko har shedan ya umurni da kyakkyawan aiki manzo Allah ya ce ai balle wannan malamin na isnadi shedan ya yi umurni da ayatul kursi idan an zo bacci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqaka wa huwa kadhubun abin da ya faɗan nan gaskiya ne ka aikata ko da yake shi din makaryaci ne saboda wannan mu shine ma'aunin mu a cikin addinin musulunci a duba a ga tamburli mahdil qawli nalil qa'ili a duba a ga me akai umurni da shi an yi umurni da alkhairi ne an yi umurni da abu mai kyau ne shi yasa gaskiyar magana abin tausayi ne a ce har yanzu shekun mu yana nan cikin jayayya akan hukuncin maulidi ya halatta wallahi bai halatta ba yana da kyau wallahi bid'a ne wannan abu ne da ya kamata mu wuce shi don meme malamai suna cewa al-hukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi hukunci akan abu yana tashi ne na tasawuri watan fahimtan abin da abin ya kunsa idan aka zo maulidi aka karanta al-qur'ani aka karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka karanta sirran tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka yi zikiri aka yi diwani aka yi beshi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka ciyar da abinci aka kyautata wa mabukata aka haɗu ma aka ga juna aka sada zumunci to menene laifi cikin wannan sunan da muka sa muka ce maulidi shine laifi ko ko karatun qur'ani da hadisi da zikirin Allah da ciyarwa da sada zumunci shin ma menene musulunci in ba waɗannan abubuwan ba sai dan sunan bai maka ba canza mashi da kowane suna ko malamai ba suna cewa lawi shahata fil istilahi ba lama shahata fil istilah shikenan sai ka dauki kowane istilahi musala kowane suna ka bashi in dai wannan abin ne shi abin da ya kunsa din bashi kowane suna kace taron annabi sallallahu alaihi wasallam kace conference din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace taron ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace taro dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibaratuna shatta wa ma'anaka wahidun wa kullun ila zakal kamali ko jamali yushiru saboda lallai taron da muka yi dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama alkhairi ne mai girma taro ne wanda babu irin sa a cikin tarurruka saboda kamar yadda muka ce kowane abu yana girma da dalilin yin sa ne amma da gaske ne lokaci yayi da tarurrukan mu na maulidi za mu kokari mu rufe gaba da gudanar da su gwargwadon yanayin zamanunnukan da muka sami kanmu a ciki kowane zamani yana zuwa da yanayinsa kuma har addinin musulunci da girmansa ba irin yanda yan uwa suka faɗi a takardar nan ba wannan dai kawai sun faɗi shatahat ne ya tuwa wa layurwa shi ya sa na naɗanawa ya tuwa ana naɗin shi ba a ruwaita abin da ke cikin nan ni ma na naɗanawa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yab'athu ala ra'si kulli mi'ati sanatin li hadhihi man yujaddidu li hadhihi al-ummati dinaha wanda yake akwai magana a cikin wasu lafuzan wannan hadisin amma dai abin da yake nufi shine Allah subhanahu wata'ala a karshen kowane shekara 100 afwan wannan lafazin ingantacce ne wanda na kawo a karshen kowane shekara 100 yana aiko wanda yake jaddadawa wannan al'umman addinin ta mu kula addini fa addini ba karamin abu bane addini yafi musulunci musulunci sashin addini ne ba shine addini ba ko kuma mu faɗi yanda za a fi ganewa al-islamu da ma'anan shi na hadisin jibrilu mun san akwai hadisin da lokacin da ake son a koyar da shi saboda muhimmancinsa sai da mala'ika jibrilu ya zo daga inda Allah ya aiko shi ya tankusa kafa a halaran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya shiga cikin almajirai kaman kowane dalibi ko ya zauna ya tankusa kafa ya rika tambaya manzon Allah na bada amsa akan me yayi tambaya al-islamu wal-imanu wal-ihsanu ko ba su ne waɗannan abubuwan guda uku ba da aka gama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haza jibrilu ko zakum jibrilu atakum yuallimukum dinakum kaga ashe al-islamu wal-imanu wal-ihsanu in suka haɗu gaba ɗaya su ne addini
ba guda ɗaya kawai daga ciki mutun ya ijtizazi ya kallo daya ya dauka addinin ya gama karewa a cikin wannan makamin saboda iyakansa kenan bashi addinin makamai ne guda uku cikin kowanne makami makamai ne guda uku cikin kowanne daga ciki tafiya ne mare iyaka cikin Allah subhanahu wataala kuma abin sha'awa cikin kowanne kowanne daga ciki a cikin sa akwai duka makamai uku din dan aka ce shahadatu alla ilaha illa Allah a cikin makamul islami din kenan ko zaka samu akwai makamul islami a ciki akwai makamul imani akwai makamul ihsani zaka samu akwai makamul ghaibati a ciki akwai makamul shahadati a ciki akwai makamul huduri zaka samu akwai gaiba akwai shahada akwai ai ilmul yaqini akwai ainul yaqini akwai haqqul yaqini a cikin sa ko fa'alam annahu la ilaha illa Allah ko amantu anna la ilaha illa anta subhanaka wa annahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri haka ko kamar yanda Allah ya faɗa watan duka dai wannan yana nuna mana duka waɗannan abubuwan da muka gani tarun su gaba daya su ne ake kira addini to wannan addinin a girman sa da cewan Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala da kanshi wanda ya saukar da addinin shine ya faɗi a cikin aya a kaulin mafi yawan malamai ta ƙarshe da ta sauka a Qur'ani al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ne ya faɗi wannan amma kuma shine yace inna Allah yab'athu ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu watan wannan addinin da Allah yake ya cika shi ya gama cika babu ƙari a cikin sa amma yace za a jaddada shi zai aikowa a ƙarshen kowanne shekara 100 za a rika kasan wani bawan Allah sawa'ul mutum daya ko wasu mutane da yawa ko wata harka ko wata jama'a ko wata risala wanda za ta jaddada wa al'umma wannan addinin nata wannan jaddada addinin ƴan uwa jaddada taron maulidi don ya dace da sibgan kowane zamani ɗaya ne daga cikin nau'o'in jaddada addini kaga lallai ina kira ga ɗaya mu tarukan mu na maulidi alhamdulillahi wannan sibga ce da an riga an ɗauke ta a wurare da yawa wannan irin tsarin da muke na taron maulidi da wannan shekilin asalin mu wanda ya fara shi maulana shehu islami ne radiyallahu anhu da irin wannan sura a taro a zauna a karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karanta littafin maulidi a yi zikiri a karanta yabo a ba ma'abuta maƙala da ai ba a maƙala ko da in an zo maulidi sai a dauko maulidu kamalul farhi wa sururi ko maulidi insanil kamali ko dalzanji ko makamantansu a karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan an gama ai addu'a a tashi amma zuwan shehu ne radiyallahu anhu ya zo mana da tsarin maulidi wanda har za a rika cewa wani tashi kai jawabi akan abu kaza wani tashi kai jawabi akan abu kaza wanda suka shafi al'umma wanda irin shi ne yanzu nan muka saurari a sharif ko da yake maganar su jawfin farani amma duk da haka za mu iya cewa mun saurari jawabin sa cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta mahangan diwanin shehu radiyallahu anhu musamman diwanin a ciki diwanin tafsirul usul musamman lallai ya kamata maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mu tsawwara shi tarurrukanmu zuwa tarurrukan da za su taɓa kowane ɓarayi na al'ummanmu na rayuwar al'ummanmu da yanda za mu sarayar da amfani watan za mu sarayarwa ina nufin sarayan za mu tafiyar da amfani za mu shigar da amfana zuwa dukkan sassan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta hanyar maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan an taru wajen maulidi bana mu dauki wani abu tare da taron maulidin mu wanda muke son mu tabbatar da shi a cikin wannan anguwar tamu wanda an zo taron maulidi muna son wannan abin za a yi sirran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi karatun qur'ani za a yi zikiri amma za a tabbatar da wannan abin ina ba wasu misali akwai wani bawan Allah a Sudan shi abin da ya dauka shine dai an zo dan taron maulidi yana iya kokari ya ga dukkan mata irin aramin matan da sun rasa mazaje da sauransu ya aurar da mafi yawan adadi a cikin wannan mantikan da yake rayuwa an nema musu miji an daura mu an dauka nauyin aurar da su marayu an dauki nauyin kulawa da su da sanya su a makaranta muna dai da matsaloli da yawa kowanne gurgurdan matsalan da watan yanayin anguwansu yanayin garinsu yanayin matsalansu idan da wajen kowane taron maulidi daya za mu ɗauki wata matsala ɗaya mu magance ta to babu shakka tare da dukkan sauran abubuwan da muke yi ba muna nufin a bar sauran abubuwan komai da ake yi a wajen maulidi za a yi shi amma tare da wannan za a tsara da ɗaukan wata matsala guda ɗaya wacce take damun al'umma a wannan mantikan a tabbatar an ba da gudunmuwa mai ƙarfi don magance wannan matsalar ko da kuwa ranar maulidi za a ce shikenan da tishara ya yi mana yawa a wannan anguwa muna son yau duk wani cikin anguwan nan masu ta ɗaukar nauyin maulidi za su haɗa da share su gaba ɗaya duk wani drainage sai an gyara shi hanyar ruwa ya biya wuce idan wasu masu maulidi suka zo nan gaba kila za su yi wani abu daban sai mu zama mun shigar da alkhairin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mana a cikin hadisin sa ingantacce khairun nasi anfa'uhum linnasi mafi alkhairin mutane wanda yake amfanan mutane sai mu zama muna sarrafar da amfani muna shigar da amfani cikin halitta da sunan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna son mu ga ranar da za a tashi ranar maulidi a tafi asibiti a je duba marasu lafiya da taimaka musu da sunan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ban san a Lagos ba amma dai a arewa wannan hidima ce da aka barwa waɗanda ba musulmi ba in ka ga mutane a asibiti sun zo duba marasu lafiya da taimakonsu da masu nasiha da wa'azi da sauransu to cikin goma za ka samu tara ba musulmi ba ne in ka je prison wajen waɗanda aka kama aka ɗaure ka sami masu masu wa'azi da nasiha su kuma waɗannan mutanen mutumin da yake cikin jalala ka san ibnu afa illahi sakandar yana cewa man lam tusiqu ila allahi mulatafatul insani tayyida ilayhi bi salasilil imtihani mutumin da yake cikin imtihan hatta idza rakabu fil fulki ta'allaha mukhlisina lahu ddin mutumin da yake cikin jarabawa yake cikin imtihani yake cikin wahala yana kusa da Allah subhanahu wa ta'ala kiraga da an zo an kira shi an majnasiya an jaje zuwa abin da aka bayyana masa wannan abin Allah ne zai ji wannan abin kiraga ya muka cewa al'ummar musulmi su ƙara ƙoƙari su ma cikin ba da gudunmuwansu a cikin wannan lamari sun suka cancanta al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda inda zaka ce wani suna ne suna ɗaya ba suna ɗaya da mu muka sani da zamu iya cewa shi ne sufanta manzon Allah ko da yake sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah daban da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen bayi wato wata sifa ce guda ɗaya wacce a wajen Allah zaka sufanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ɗauke dukkan sifofinsa ita ce Abdullahi ko ita ce Abdullahi ce ta ko alqur'ani ne in ka da Allah ya ce Abdullahi to annabi Muhammad yake nufi in wani da ban ne to sai an faɗi wani ko wasu abdana Dawuda wasu abdana Ayuba haka duk in dai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane to sai an faɗi an ce bawa na sai an ce wani wani malamin mu yana cewa wannan yake nuna maka cewa manzon Allah shine bawan na gaske domin inda bawan na gasken ne wancan ma ba za a ce bawa na wani ba ko in ka zo gida ka sami yaro kace mashi kira mun baban ka wani to duk Bahaushe ya san ba mahaifi bane ya san ba mahaifi yake so a kira ba dan kuma mahaifi ne sai da ce kira baban ka sai dai in kina ya za a yi da an ce kira baban ka an san wa ake nufi amma in ka ji baban ka wani to karaki ba mahaifin bane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala yake nufin shi yasa shi yake cewa huwal abdu haqqan in kaja al abdu ko abduhu ko abduna ko haka a cikin qur'ani to annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan wani bijire ne mai fadi wanda yake bukatan kuma ta'ammuli ba mu ji shi kawai da ya kunshi abu da yawa wannan wajen sai ta lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fito ya ji sahabbai suna labarin manzanni go annabi ibrahim Allah ya bashi kulla annabi musa Allah ya bashi kalam kalimullah annabi isa haka ruhullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mene alawa inni abdullahi wa habibuhu amma dai mahallin shahid anan shine abdullahi kaga kuma tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wa inni abdullahi a mahallin al-fahari to yana nufin wata ubuda ce daban da irin sauraron ubudan da za a ce wani ma abdullahi ne wannan alamarin Allah kenan amma mu gare mu bayan Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi wanda ya fi tattara dukkan sunaye sifarsa wacce ta fi tattara dukkan sifofi shine sunsa ar-rahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufun rahimun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin sallallahu 'alayhi wa alihi wa sallam wannan rahmar tasa to shi kuma duk abin da yake cikin manzon Allah sallallahu 'alayhi wa sallam ya kamata a insanin wannan rahmar ba wai kawai alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana bane mu karanta mu ce manzon Allah a gaya mana ne mamaki a ba abin da ake nufi ba kenan ba abin da ake nufi ba kenan ana nufin mai ta'assi da shi ne mu bibiye shi sallallahu alaihi wasallam cikin komai namu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana shehu radiyallahu anhu da kaji yana cewa walau sawwaruni fil haqiqati lam yarau fi wa shakhsi mahbubin bihi yutmatta'u ko na tamattau ai ba wai wani abu bane banda biyayya biyayya ce shehu yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya zama kai ta ce shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda bai bar komai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam face sai da ya dauka shi ma yi wannan abu ina fatan mun fahimta kaga ashe wajibin mu ne mu bi asarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gurbatan iko inda muka tike sai mu ce wala tiktifa asarihi wa tisti'alihi asirun ala al-a'dha'i min ajli zatu inda muka kasa sai mu ce to anan kuma ya gagari gabobin mu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun kasa cikin wannan amma mun iya kokarin mu cikin duk abin da zamu iya to kuma sannan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai tsaya a koyi da shi cikin sallah da koyi da shi cikin azumi ba duk da jalalin kadarin su kafin su ma ya fara ne da koyi da shi cikin makarimul akhlaqin sa wanda yake inna ma bu'ithtu li utammima makarimul akhlaq kaka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katiran to ya kamata mu zo muna koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin dukkan halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin su wannan rahmaniyar tasa kar mu dauka baya cikin abin da zamu koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ciki wannan jin kan nasa wannan tausayin nasa sallallahu alaihi wa sallama na halitta kuma wannan tausayin bai tsaya a kan musulmi kawai ba balle ka ce kai kawai shi kenan da yake mu yanzu muna ganin kaman muna da tausayi muna ganin kaman muna da jinkai muna ganin kaman muna da rahma amma a hakika abinda muke aikatawa shi ne muna tumiki ne da mutane muna tumiki ne ala biyanmu idan mutum ya kyautata maka ka kyautata masa in bai kyautata maka ba za ka kyautata masa ba ko in mutum ya girmama ta ka girmama shi idan bai girmama ta ba za ka girmama shi ba abin da muke yi kenan amma da sunan wai muna ganin cewa muna koyi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin mutane to a hakika wannan kasuwancin ku ne na duniya ba za a san cewa kai mai kyautatawa bane har sai an munanta maka ta mayar da munantawa da kyautatawa shehu radiyallahu anhu akwai wani mutum wanda yake ba a san wani mutum mai nunanta wa Shehu radiyallahu anhu wanda ya kulla gaba da Shehu radiyallahu anhu da almajiran Shehu a duniyar musulunci kamar wannan mutumin ba. Wata rana almajirai suka zo wajen Shehu. Shehu abshir abshir abshir. Yace bashiratun basharakumullah. Shehu albishirinka. Yace yace kamar Bahaushe yace goro. Suka ce Shehu wane ya mutu suna murna. Sai suka ga Shehu ya yi shiru na tsawon lokaci. Can an jima sai ya nisa sai ya ce alhamdulillah. To da suka ce suka ji wannan shiru din sai suka tsorata. A'a to lafiya kuma wannan maciyin Shehu kowa ya sani Allah ya hutar mu da shi amma kuma Shehu na shiru maimakon ya murna. Da ya ce alhamdulillah sai suka fara hamdala Shehu ya ce eh to kun yi hamdala kam alhamdulillah abinda na faɗa shi ba faɗa a zahiri amma dalilin faɗana da dalilin faɗan ku daban. Ya ce ni dalilin faɗina da kuka ce min wane ya mutu sai na koma cikin zuciyata na yi siyaha na yi wata zango na yi wani tafiya a cikin zuciya a cikin alamin zuciyana na ga akwai kulamatu zafrin akwai miskalu habbatin min khardalin akwai kwatankwacin kwayan zarra na kin wannan mutumin saboda kiyayya na da yake yi. Yace da na gama kewaye zuciyana na ga duk abin da ya min Allah bai sa an sami kwayan zarra na kinsa ni a zuciyata ba sai na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da bai jarabce ni da abin da ya jarabce shi da shi ba. Shi ne dalilin hamdala nan. To wannan shi ne abin da ake neman da shi. Watan har makiyinka mai nuna mai kiyayya a gare ka. Ina yawan ba 'yan uwa misali da hadisin da Yahudiyar da ta sanya guba cikin abinci don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce. Mafi yawa mun san cewa ba Yahudiya ta yi man sa sa manzon Allah guba a naman akuya, naman rago ko? Akuya dai har karamar dabba. Mun san wannan ko? Amma mafi yawa ba mu wucewa daban labarin daga daidai nan muka tsayawa ba mu ƙara gaba kaɗan. Wanda kuma kuna buƙata. Menene ake cewa lissafi mafi sauƙi yana buƙatar ka tambaya to wai ya aka yi da ita? Ya aka yi da ita? Da kai wannan ɗin. Guba fa ta sa ta yan daliyan shahadantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku kale ta tafi an yafe mata. Ba musulma ba da yahudiya la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku kuma a wajen yaki a wajen khaybara. Amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kyale ta an yafe mata. Dukan mu mun san yanda aka kare da mutanen Makka wanda suka shekara 13 suna ganawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asnaful azab ba irin azaban da basu yi wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin abin da basu yi wa musulunci na cutarwa da idaya da yaki da kowane irin fitina. Amma da Allah subhanahu wa ta'ala ya makkana shi a kansu sallallahu alaihi wa sallam ranar fatu makkata ya ce musu yace ku tafi ko an yafe muku ko abin da ya wuce an yafe sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Waɗannan sifofin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan rahmar tasa wannan tausayin nasa wannan jinƙan nasa muna buƙatar mu sauke su cikin halitta ko mun ɗauka koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya kaɗai a cikin in an kira sallah ka je masallaci in watan Ramadana yayi ka tashi kai azumi ne cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama min babi aula mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama batar muna koyi da shi cikin halayensa wanda wannan shine mafi girman abin da ma yake Allah ya aiko shi da shi. Amma mu da yake alil asafi shadid mun bai da kanmu al'umman kishiru al'umman bawo mun watsar da lutu sai ka ga mun zo muna ta rigima cikin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen daga tufafi amma ainihin dalilin da yasa aka ce a daga tufafin ma a inta aka ce a dagan ma dukatan mu nan tafe da wannan abin ko Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a daga tufafi ne ya faɗi dalili man jarra tawbahu khiyala'a khiyala'a mutumin da ya ja tufafin sa da girman kai lasta mimman yaf'aluhu khiyala'a yaje a sayyidina abubakar ba ka cikin masu aikatawa da girman kai ko ma asala alka'bayn min alizari fa huwa fi an-nari manzo Allah a sayyidina abubakar yace inna ahada shaqqal izari la yasrhi illa an ata'ahada zalika minhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lasta mimman yaf'aluhu khiyala ba ka cikin masu aikatawa da girman kai amma mun kala maganan girman kan mun zo muna ta bata lokaci muna ta jayayya a cikin kishu a cikin bawo sai a cika zuciya da girman kai amma kuma ana rigima akan ina za a daidai ina za a aje tufafi daidai ina za a daga mun koma al'umman kishu Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ko inna rabbukum yanzilu ila sama'id dunya في الثلث كو إذا كان الثلث الأخير من الليل نزل الله إلى السماء الدنيا سيمزوم قارد جرى رم منافكش قرية واي مكاشم يتجر دمع كان يا الله يكي سوكو وكو يا يكي فوماو الهالي أينهم من فنفر ونن حديث شين كارك وكري إبادة الثلث الليل ya ta dalili ke nan sahabbai duk ba tsaya suna ta wani jayayya ya ake saukowa ya ake komawa daga ina ake zuwa ina duk sun guta wannan kawai da suka ji wannan hadisin sai suka ƙara himma suka ƙara zage damfe suka ƙara daura mazagin ibada aslusul layl akhir amma mu saboda lalacewar fitra sai mu zo mu ta jayayya a cikin kishu mu bar ainihin lubbun da aka nufi nafsin da shi shine mai da hankali cikin ibada ina yawan gawa ƴan uwa har mu ahali wannan abin bai bar mu ba kuma bai bar mu ba za mu rubuta qur'ani gaba ɗaya ni laya da shi za mu rubuta mu shanye za mu rubuta mu wanka amma umurnin da ke cikin ayoyin da muke rubutawa mun jiya musu ba so nawa ne cikin mu muna karantawa kam za mu jahar sunallahu adadi mai girma amma malaman mu suna cewa abin da bambancin mu da waɗancan magabatan su sun lizinci lubbin lubbin nasin ne sai zai karanta ƙafa ɗaya sai ya wadatar da su alladhina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin min allahi wa fadlin lam yamsasuhum su kafa ɗaya suka faɗi ko annabi nuhu alaihi salam aka ce ya karanta rabin bismillah ne sai ya tsirar da rabin halittan Allah rabi ya karanta da ya karanta duka da ya tsirar da dukkan halittan Allah kafa ɗaya qalar kabutiya bismillahi majraha wa mursaha bismillahi shine inji shine mai shine fetur shine komai shine waku da ya tafiyar da jirgin bismillahi majraha kuma shine giya kuma shine duki ko mursaha ko annabi Sulaiman alaihi salam da ya karanta bismillah gaba daya sai ya mallaki duniya innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim domin suna istisharin abin da suke karantawa ba karantawa ne da ya tsaya a halsha ba muko tsakaninmu da shi ba na ina nufin kar ayi tama'imu bane kar ayi afwan kar ayi sa laya bane fa ko kar ayi rubutu a sha da sauransu a abin manzon Allah ma ba ya umarni da shan rubutu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya umarni da shan rubutu a hadisin Bukhari ma kuwa ko ba nesa ba domin aka ce ai karatu a tofa a ruwa a sha ai ba ya da bambanci da a rubuta a wanke da ruwa a sha duk abu ɗaya ne ko hadisin ruqa ko hadisin mutanen da aka rubuta sarki ƙauyen da aka rubuta ba bismillah a fatiha yasa ya warke daga harbin kunama ko aka sofa masa kai a ruwa yasa ya warke to amma abin da nake so in nuna mana kafin wannan wannan qur'anin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala qad yassarnal qur'ana lidzikri fa hal min mudakkir saboda Allah mutum nawa ne so nawa ka taba daukan alqur'ani wanda wannan ya kamata kullum abin da muke yi kenan ba wai so nawa ba ka dauki alqur'ani kana karantawa nau'o'in karatu biyu na daya kana karatu ne dan ka game Allah yace ayi ka tashi ka je ka aikata ba kana karatu karatun neman lada ba dan harafi ɗaya lada goma ba wannan ba kana yi ne yau na ka game Allah yace a aikata a suratu an-nazi'at ko a suratu al-baqara ko a suratu umrutai ko a suratul ikhlas ko masu karancin ayoyi ko ko makamantan su waɗannan kisarun suwar din me Allah yace a aikata in aikata yau in je in practice wannan shine bambancin sahabbai da mu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka rika karantawa hadisin muwaffa sayyidina Abdullah ibn Umar Allah ya kara masa yarda ko sayyidina Umar din kansa yayi shekara 9 ko 9 ko 10 ko 8 yana haddan suratul baqara ita kadai don mene don kowace aya ana hadda cikta tare da aikata ta ne so a wajen su baka hadda aya ba sai ka aikata a aikata ya bi jininka ya zama sajiyanka ya zama mawdi Allah ni wa din to sannan ka iya wannan ayan sai a wuce zuwa aya na gaba ko irin na limamin da kullun ya kawo minbari sai ya ce alhaqumut takasur ya kudu tige na alhaqumut takasur to akara wakan la isa za a wuce alhaqumut takasur ne yace inda ma la tulhi yulhikumut takasur idan takasur ya daina ilhaqin ku shikenan sai mu wuce alhaqumut takasur amma na ga har yanzu ba iya karatun bane tunda har yanzu ga nan kun shagala kowa neman tara abin duniya yake yi to har sai kun iya kun daina shagala da tara abin duniya sannan sai a wuce nan wajen a karatu so nawa ka dauki alqur'ani ka karanta karatu ga mu nan duka zamu je mu ta daukan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna ta hadda mu zuba cikin kanmu ba abin da sahabbai suka yi ba kenan su an suka ce hadda a wajen su aikatawa suke nufi hafiza ya aikata kenan ya kiyaye wannan dokan Allah da ke cikin abin shine hadda cewa a wajen su ba wai ka zuba cikin gogalwanka kawai ba ko sono muka dauki ayoyin alqur'ani muka dauki hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna neman wani umurni na Allah mu je mu aikata shi muna neman wani hali na Allah mu kuce shi to har sai mun koma karatun alqur'ani irin wannan karatun sannan alqur'ani zai zama mai imtihani gare mu sannan sono muka dauki alqur'ani muna karantawa saboda wai wajen nan da kake faɗa bakin harshen masoyinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana ya taba karanta nan wajen kace alhamdulillahi rabbil alamin saboda harshen manzon Allah masoyinka sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya taba faɗin wannan abin da kake faɗi akwai dadin da yake wannan nation gaskiya muna buƙatar waɗannan abubuwan wanda kuma su ne abin da za su taimake mu kuma idan ba ɗan ɗariƙa ba wannan ba watan magana ne kawai watan zubi haka ba a'a magana ce ta haƙiƙa domin idan ba wanda ya haɗa wannan yu'allimukum dinakum ɗin ba ya haɗa maƙamul islami da maƙamul imani da maƙamul ihsani ba to ba yanda za a yi ya jagoranci sauran al'umma saboda duniya ba ta lalace ba a sami kai cikin watan wulaƙanta na addinin al'umman musulmi da koma bayan al'umman musulmi ba sai da sufaye in an ce sufaye kalma mafi sauƙi a ce 'yan dariƙa sai da sufaye suka koma baya, suka aje aikin da Allah ya daura musu na jagorantar halitta da inkazin su. Wato ina nufin sai da wasu ƴan bana bakwai suka zo suka shiga gaba, suka ce su suka iya a fasu su yi. Kamar yadda muke yawan faɗi, duk inda kaga an tsayar da kalman Allah, an tsayar da addinin musulunci, an tsayar da la ilaha illallah, an tsayar da hukuma ta musulunci, a gaba ɗayan tarihi in ka duba za ka ga sufaye ne suka yi wannan abin. Wanda ba sufaye ba suka yi ƙoƙarin yi sai dai su ta sa bom a jiki suna fashewa. Su watsa safati a bayan ƙasa. Amma sufaye kaɗai su ne suke assasa daula ta musulunci kuma ta tsaya ta assasu saboda wada'iyar ilallahu bi izni. Ko wanda ya karanta tarihin musulunci a Afirka na tabbatar ya san daular Tijaniya, sunanta ma daular Tijaniya, daular Shehu Umarul Kuti, wanda ba a yi daula mai faɗinta ta musulunci a nahiyar Afirka ba gaba ɗaya. Sai da ta haɗe tun daga Murtaniya har sai da ta kusa dangadawa, sai da ta dangana ta boda da daular Shehu Usmanu Dan Fodiyo a masharifin Nijar da Nigeria. A bodan watan ta shigo cikin ƙasar Nijar tun daga Murtaniya. Ta haɗe da daular Shehu Usmanu da ta fara daga Nijar ta shige Nigeria ita ma. Shi ma Shehu Usmanu da an sani gausi ne na ɗariƙan Ƙadiriyya. Shehu Umarul Kuti ga nan khalifa ne na ɗariƙan Tijaniyya. In ka je su Muhammadu Al-Amin Al-Kanemi shekunai ne na ɗariƙan Rufa'iyya a kanin Borno, su ma wanda suka asasa daula sai da ta ƙunshi har mafi yawan ƙasar Libiyar da muka sani a yau, Libiya ta yau. To mafi yawan ta tana cikin daular kanin Borno, sai da ta shiga har cikin Ethiopia ta gabas, sai ta dangana da Ethiopia. Shi yasa wasu malamai suke cewa musulunci ya shigo kanin Borno tun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama na duniya, wato tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin tun wannan shigowar da musulunci ya yi Habasha. To babu shakka a ganin wasu malaman tarihi ya ƙetara ya shiga daular da take masharifin Habash a wannan lokacin, wanda ita ce daular kanin Borno, ko da yake tana da wani suna daban a wancan lokacin. To duk abin da nake so in nuni, sufaye ne ƴan ɗariƙa suka kafa wannan, don mene? Domin sun assasu ne akan gyaran zuciya, sun assasu ne akan aikata abin da ake faɗa, kuma sannan duka wannan abubuwan da izini. Daga yan uwa, dole ne mu koma zaman ɗaki ana zikiri doganmu ba kaɗai. Ka zauna a ɗaki ka ɗauki izini, ko ka shiga wata da'ira, ko ka shiga halwa, ko kaza. Ɗariƙar Tijaniya ma ba ta ginu akan halwa ba. Shehunmu Shehu Ibrahim shi ne mafi girman misali a gare mu. Shehu radiyallahu anhu ko ka wula fata tsukar abantar rihala ya koya mana. Wata yamani hudika sirtu mujan jiman alal birri wal ajwa a rumu misala. فغادرت أوطاني وأهلي وأسرتي أجوب الفلا لم أشك قط كلالا. أبين بيكو يا منك إن رضي الله عنه صلاة الدولة نية متاشي مياد وانا الدين النمسلنشي متاشي مياد أينه انكرن تروان الدين المسلنشي كما شي كوان أيكي أدونيا إدن واند أيكي سني بيبا فو واند با أيكي سبني أمبنا بكو يزيزو يتكين أوبايش. Wannan ƙa'ida ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, sunnar Allah ce a kan, ko ba za ta canza ba. Kaga idan wannan aikin ka ne, isar da saƙon musulunci, yanzu addinin musulunci wasu da an faɗe shi, sai za a ƙirƙiro wani abu ma da ake ce ma islamophobia, ko ciwon tsoron addinin musulunci. Da an faɗi musulunci ya zama abin tsoro a wajen wasu. Don mene? Don an gama yin nasarar suranta musulunci da suranta addinci. Addinin da Shehu radiyallahu anhu yake da'ifun alimin sha'ibun mutahammisun liyan sura dinan la yuridu qitala. Amma ni da kai da mu iya isar da liyan sura dinan la yuridu qitala ba, mun bar mu sa bom a jiki ya je ya fashe a masallaci, ya fashe a coci, ya fashe a kasuwa, ya fashe a ko'ina. Mun bar shi ake gani. saboda dole ne ni da kai ba wai zamu tsaya muna jira sai mai neman shiriya yazo ya same mu yanzu zamu zo muna takama a cikin nan mutane yanzu kamar ni zalimi ne kila za a ce a shekara daya mutane 100 za su shiga musulunci a hannuna amma abin bakin ciki cikin 100 nan ba wanda na taka inci 10 na je masa a duk sai ne su suke takawa su zo su sa'i kuma masallaci muna son musulunci ne ya kamata duk ranka wani ya tako ya zo masallaci yana son ya musulunta ka kasa bacci saboda damuwa da har ka bari sai ka zo baka tashi ka je masa ba ko wata rana wani bawan Allah wani ya zo wajen sa neman taimako ya zo ya kwankwasa masa kofa ya ce wallahi kaji kaji ni da iyali ba abinci ga halin da muke ciki sai ya koma cikin gida sai ya je kawo abinci da kuɗi da tufafi da sauransu amma sai dawo ba shi yana kuka shi mai bayarwan yana kuka yana badawa sharaf sharaf ido yana ta kuka kuka a lafiya ba ka san bani ne ka bari mana ya ce wallahi ba haka bane yace ina kuka ne na wai ban gane kana bukata ba min fuqara'i alladhina uziru fi sabilillahi ko la yastatiuna darban fil ardi asabuhum aljahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa usiru la yas'aluna an-nasa ilhafa babu tambayan mutane yace ban gane usiru fil ardi ko usiru fil ardi afwan yace damuwa na shine ban gane kana cikin bukata ba duk rayuwar da muke yi har sai da ka zo ka cire kunya ka rasa yanda zaka yi ka zo ka same ni har gidana da mukan ni ya kamata in tashi in bi ka tunda haƙƙin ka ne in baka in je in neme ka in baka a gidanka na bari har sai da ka zo inda nake ka cire kunya ka bude baki ka tambaye ni haka zahirar da'awa ta sami kanta fa zahiran kira zuwa ga Allah yanzu ya kamata mu ji tsoron Allah ina aiwa tsaya ɗan uwa addinin musuluncin nan duk abin da muke takama mun yi masa ko duk abin da za a faɗi an yi ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su koma zuwa ga Allah ba sai duk inda ya zama garin musulmai duk inda musulunci ya ji a yanzu to sai da hudu da biyar ɗin shi suka kai musulunci wajen sahabbai fa sai da suka kai hudu da biyar ɗin inda muke takama wai abin mamaki ma yanzu sai ka tashi ka yi tafiya har ka ɗauka inda ake bauta wa Allah ko ake sujada ga Allah sannan za ka je inda Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya ƙara masa yarda ya je ya kafa musulunci ya dawo Madina dukan tona jandar karni sa'adin da wasu ko duka idi hu raddal jiyush wa sala wa ma hum bi amri al hashimi wa innahu araqa al jumu' al mu'tadina wa bala alayka salamu allah ya sadu innahu ataka khifazun yarji'una fi qala ina ne kan tona din nan tace cikin kasan tona ne ba duk mu abi wa qasim da dan allah sallallahu alaihi wasallam sahabin manzon allah ma ahadul asharati al mubashirin bil janna cikin manyan sahabbai watan cikin manyan muhajiru ya je ya kai musulunci wajen can cikin ƙasan China tun rayuwar sahabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka abin da nake so in ce hudu bisa biyar ɗin inda musulunci ya kai ne a shekara ɗarin farko na aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ragowar duk inda ya kai a baya-bayan shekara 1400 ragowar ɗaya bisa biyar ɗin shine ya kai a cikin wannan shekara 1400 sai ne muke yi ne da kai don addinin musulunci ya alfahari da mu sai ka ɗauka kawai Allah ya halicce mu don mu ci mu sha mu sai riga mu kwalliya mu sai gida mu sai mota ne wannan kan duk ba Allah ya bayyana mana ba wannan duka Allah an riga an rubuta duka wannan shi Allah subhanahu wata'ala da zai halarci bawa da wajen bawa zai dinga wahalar neman abinci sai ce to hutar da kanka abincinka tabbatacce ne bunnananni ne in za ka tashi ka neme shi ma sai dai tashi irin na ibada amma abinda na rubuta za ka samu sai ya zo maka abinda kuma na rubuta ba za ka samu ba zai taɓa zuwa maka ba. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ومن تثبتتوني من الله يكي نيما دكي إبادة قريشي أوكك الدين إنسا يهد الدين إنسا يهد زمن لا فيها سكانا هلتا إمارا ونن كون دا الله يهلتا متا ونن دنيا كي إمارا تكتيا يو الله إتا ta zauna lafiya da halittan Allah ta yaɗa soyayya a bayan ƙasa har da dutse da tsakuwa da itace da dabba wannan shine bautan Allah da Allah subhanahu wataala yake mana umurni da shi ba ma abin tausayi abin bakin ciki mun dauki addini ya tsaya akan sallah da azumi lokaci yayi nisa kuma mun rike iyayenmu da dama a kuma kamar yadda malamai suke cewa kasaratul kalami yunfi ba'dahu ba'dan idan magana ya tsawo wani sashin shi sai ya mantar da wani sashi kuma muhimmin abin da dai muke so mu nuni zuwa gare shi shine mu dinnan mu ne rundunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah sallallahu alaihi wa sallama ba zai alfahari da mu bane saboda wahannu a zai alfahari da mu ne saboda me muka yi dan daukaka addinin sa yanzu idan muka ce mu dinnan da muke nan wanda yake da abin da zai ci kadai da ƴaƴansa a nan wajen ko abin da zai ci shi kadai muka ce duk wani maraya da ke anguwan nan kowa cikinmu zai ɗauki ɗaya ko ka san dai dama maraya arzikinsa yana hannun yana wajen Allah ne kowa zai ɗauki maraya ɗaya wanda kofa ce ta aljanna ta fi kofan qiyamul layli faɗi ta fi kofan yawan azumi faɗi ta fi kofan zikiri da sauransu faɗi kana neman Allah ga Allah nan sami maraya ta rike shi ka kula da shi da kowannen mu zai dauki maraya ɗaya ba za a ƙara kukan angonmu da maraya wanda ya rasa yanda zai yi ɗaya kawai mu hamla mu ce shi kenan daga maulidin bana zuwa maulidin baƙi kowa a cikinmu nan kunnen iyali sai ya dauki maraya ɗaya ya rike shi ta muka rike a kan cewan abin da zai ta Allah ne zai kawo mashi ba kai zaka ba shi ba ko ka ga albarkan cikin dukiyanka ko ko ka dauka wannan albarkan da kake gani din dabaran ka ne da wayanka ai akwai mai iri ɗaya da kokarinka lokaci ɗaya kuke farkawa karfe 5 mota ɗaya kuke shiga ta haya ku kai kasuwa neman abinci ko ka dawo da 10,000 ya dawo ba koko ko ya dawo da 500 ko 1,000 dabaran ka ne shi ko kokarinka ne da Allah ne turaka mu yi wa Allah in kuma an ce a yi wa Allah kar mu dauka wai kawai mu shiga daki mu ta sallah shine yi wa Allah ba an sami matar da kullun qiyamul layli take yi ba fashi kullun azumi ba ko manzon Allah yace yar wuta ce ba ko da makwabtanta ba su jin dadin rayuwa da ita kana cutar da su turaka yan uwa dole ne mu tashi mu nemi ayyukan da za su kai mu wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma kowane zamani a gurgurdan abin da aka rasa a wannan zamanin ko gurgurdan muhimmancin nafilfilin da ke kusantar da bayi zuwa ga Allah in zamani ya zama karatu ne aka rasa ba masu ilimi ko gari ko yin karatu zai zama nafila mafi girma idan zamani ya zama zikiri aka rasa da zakirai ko yawanta zikiri ko salati zai zama nafila mafi girma idan zamani ya zama rahama da tofayi da ciyar da mabukata aka rasa to ciyar da mabukata zai zama ibada da nafila mafi girma dan haka ya kamata mu gane wannan mu aikata shi mu gane me addinin musulunci yake nema daga wajenmu mu kokarin aikata wannan abin da addinin musulunci yake nema dare yayi kwarai ina tausaya wa shugabanninmu da suke zaune wanda kuma na san ni na rike su dan haka bana son tsawaitawa za a yi hakuri da abin da aka ji amma kuma inda aka ce miki alkhairin magana wanda ya kadan ki wannan bazan ko yayi kadan din ba kuma ya bada ma'ana ko ya shiryar zuwa ma'ana Allah ubangiji ya amfane mu da abin da muka ji Allah subhanahu wataala ya haddaka mana cikakken fana'i cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya sa mu zama al'ummar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai al-fakhari da ita ba gufa'un ka gufa isaili ba Allah subhanahu wataala ya sa mu zama khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama khalifofin Allah da gaske bayan kasa ba a afrad din mu ba a majmu'an mu Allah subhanahu wataala ya haddaka buwadin shehu radiyallahu a cikin mu tarani muradan la muridan wa innani minal mulki wat tasrifi bil mustafa al ma'a wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
amin
alhamdulillah mun gode wa Allah madaukakin sarki da ya haƙaƙa mana wannan guri na cewa shugaban mu babban jagora na cewa shugaban mu babban jagora professor Sheikh Ibrahim Ahmad Maqri Imam ya halarci wannan unguwa ta uku ko maiko wato alabarago wanda kuma mun sani wannan ga wanda suka sani ɗaya ne daga cikin kaso ɗarin abin da muke guri daga wurinsa wanda Bahaushe yana cewa da mutum ya kama kifi ya baka wanda ya mene ya nuna maka yadda ake kama kifi babban abin alfahari gare mu da dukkan mutanen wannan yanki na wannan yankin okoko da kewayensu gaba ɗaya shine dukkan masu gayyatan Sheikh Al-Imam Ibrahim Ahmad Maqri ya je musu taruka akwai abubuwa guda biyu abu na farko wahalhalun da ake bi wajen gayyatan wani a samu sai an gama wahalar sai Allah madaukakin sarki sai ya kawo wani dalili da zai sa ko ba zai halarta da shakhsiyansa ba sai dai a masa niyaba ko wani abu makamanci wani kuma zai samu ya halarta amma in ya halarta ƙarshe abin da zai yi shine ya kama musu kifi ya ba su an san abin da ake nufi da a kama kifi a bada shine a musu karatu irin wannan wanda aka yi irin wannan karatun da aka mana kamar an kama kifi an ba mu ne to amma ya kamata mu ma a ɗora mu akan turba taya za mu zama irin shi misali ko duk duniya ta musulunci a yau musamman musuluncin Bahaushe ba wai a Najeriya kadai ba yana sha'awar Professor Ibrahim Ahmad Maqri haka ne ko ba haka bane
na'am
ya mana maganar cewa ubangiji madaukakin sarki duk bayan shekara 100 yana kawo bawa cikin bayinsa ya jaddada addini
na'am
ni bana ko kwantar cewa shine mutaddadin wannan zamani ko mu kala zarra abinda mutanen wannan unguwar suka rabaita da shi wanda mafiya yawan masu gayyatan shi ba su rabauta da shi ba shine muna guri 99 cikin ɗarin abin da zai yi na wannan unguwar shine zai assasa makaranta wadda za ta samar da mutanen da za su samar da ɗalibai da za su ɗori a kan irin tafarkinsa irin manhajin da yake kai a addini da ɗariƙar Tijjaniya wannan abin godiyar Allah ne wanda harshe ma ba shi da sai da zai iya godewa maulana kamar yadda na sanar da ku a zuwa na maulidin zawiya cewa daga cikin himmar wa'innan mutanen wannan zawiya wadda na kai kamar shekara 10 ko 9 ina halartar maulidinsu kuma Allah madaukakin sarki bai sa na taɓa yin fashi ba daga cikin irin himmansu cewa a haɗakansu ɗaya daga cikinsu ya wakilce su wajen samar da makaranta wanda kuma alhamdulillah bisa ga shawaran su da yaddan su suka ce sun yadda su sa wannan makaranta a hannunku domin a tsora makarantan a tsari irin na tsarin makarantunku sun miƙa makarantan cewa sai yadda kuka yi da ita ma'ana sai yadda kuka tsora makarantan a kai sai da haka mutanen wannan unguwa ina muku albishara cewa kun gabata da abin da ba dan akwai mutanen ajeje ba kasan da ba wata unguwa a Lagos da tana bauta da irin wannan abin da kuka rabota da shi wannan kuma haka ina faɗan hakikan yadda abu yake ne ba wai cikarwa bane ko cikawuri ko wani abu makamanci gaskiya nake faɗi cewa kuna bauta wato an samar da makaranta wanda wannan shine kusan usul shine kusan asasin halattan shi Maulana Professor Ibrahim Ahmad Makari zuwa wannan unguwa wanda kuma far'i daga cikin furodin da wannan asasi ko wannan usul ya samar wannan maulidin na'am Maulana waɗannan ɗan wannan zawiya ta Sheikh Hassan ya kasu wanda a yanzu ƙarƙashin jagorancin shi wanda yake tare da ku a kujera a zaune wato Shehu Sani Rogo ɗaya daga cikin baƙiyar Salafi mutane ne wanda suke kwatanta ko ɗabbaƙa irin ɗaya daga cikin da'awarku da kuke neman al'umma ta zama shine al'umma ta zama
na'am
hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa muminai dukan su misalin su kamar jiki ne guda daya idastaka minhu udun tada'a bihi sa'irul jasadi to dukan su alhamdulillah mutane ne wanda daga iya masaniya na da su zuwa yau mutane ne wanda suke aikin addini mutane ne wanda suke aikin addini tare da juna
na'am
mutane ne suke aikin addini tare da juna a lokacin da wani aikin ma ɗaya daga cikin su ne zai yi amma da sunan su gaba daya ba kuma tare da shi wannan ɗayan da ya aikin ya zo yana cewa ni na aikin na ya ɗauka shi ma a cikin ɗaya daga cikin ayyukan da wannan da wannan kwamiti yake yi ne da kuma Allah madaukakin sarki ya samar da su waɗannan matasa daga ƙarƙashin su wanda ƴaƴansu ne ƙannansu ne waɗansu su ma suka taso suka ɗora daga irin aikin su wanda kuma wannan shi yake nuna irin ribar da mutum yake ci a cikin aikin sa cewa wanda yake aiki a lokaci guda Allah madaukakin sarki ya nuna masa a bayan sa wani ya taso na kuma yana tsorawa akan irin aikin da yake yi ni alhamdulillah shaida ne Maulana na cewa jama'an wannan zawiya na Shehu Malam Hassan ya kafi mutane ne wanda suke ne suke aiki tare na cewa alaikum bil jama'a fa inna yadallahi ma'al jama'a wa man shagha shagha fil nas dukkan su jama'a ne ba san dai duka yana daga cikin irin da'awar ku wanda a yanzu zai ya fi majalisi a gama ba a yi maganan haɗin kan musulmi da zamowansu jiki ɗaya zamowansu al'umma ɗaya zamowansu cewa mutane masu aiki tare yayin da wani abu ya samu ɗaya daga cikinsu na alkhairi to su rinƙa ji dukansu ya samu yayin da wani abu na rashin daɗi ya samu ɗayansu to su rinƙa ji dukansu ya samu alhamdulillah waɗannan jama'a da sun miƙa dukkan ragama ba wai makaranta kaɗai da suka samar ba sun miƙa dukkan ragaman tafiyansu a hannunku cewa sun yadda da irin wannan manhaji sun miƙa wuyansu gaba ɗaya cewa a ɗora su akan tafarki a cigaba da tafiya cikin aikin addini tare da aikin ɗariƙar Maulana Shehu Ahmadu Tijjani radiyallahu anhu wa ardahu tare su kuma mutanen uku kuma ko kamar yadda na faɗi ina taya ku murna saboda haka Allah ta'ala ya muku abin da yawan mutane bai musu ba Maulana al-Imam Professor Ibrahim Ahmad Makari zai yi ɗaya daga cikin wato abinda wannan zuwan nashi ya samar wanda reshe ne daga cikin rassan abin shine zai yi kwana biyu a unguwarku
Allahu Akbar
ga mutanen agege shaida ne in za a zo maulidin agege akan zo ne da yamma wato an iso agege da daddare a yi maulidi da safe a tafi wanda kuma mun sani shekara 7-6 zo ko 8 zo a yanzu ana zuwa maulidin agegen nan amma sai ga shi unguwar da shi Maulana Professor bai taɓa takawa ba
na'am
karan farko da ya taka unguwar yace zai kwana biyu
na'am
a tasmin a unguwar to amma duka wannan ba shine abin duba ba abin da na fadi na baya cewa za a samar da an samar da karanta an damka ta a hannun shi makarantar nan za ta ci gaba da tafiya karkashin kulawar shi
kenan
abin da wannan yake nunawa yana nuna cewa za a samar da wannan makaranta za ta samar da dalibai irin daliban professor Ibrahim Ahmad Makari
na'am
saboda haka ina taya ku murna ƴaƴanku ƴaƴanmu an huta haushin maganan maganganun in shekara da shekaru na cewa ba mu da makaranta ingantacciya ba mu da kaza ingantacce suwa da sun kwace mana makaranta an yi rijiman makaranta kaza da masallaci kaza ai ba su da makaranta insha Allah subhanahu wataala an wuce wannan wurin sai dai wani wajen ba wannan ba kan
Allah ya sa ku da alkhairi
amin
kuma ni ban san irin bakin da zan gode wa ƙwarayi guda biyu ba duka wato bangaren shi Maulana Prof Ibrahim Ahmad Makari yadda na san ana shan wahala kamar yadda na faɗi wajen gayyato shi taro amma ran da naji a mishi cewa mutanen unguwa sun samar da makaranta sun ce sun sa a hannun shi sai ce to in haka ne tunda zamu zo maulidin ajejira ga wata da zo turran 30 ga wata ran Laraba mai kwana biyu a alba mana
na'am
saboda haka wannan ishraf din wani ne musamman da kuma su ma mutanen alaba ban san da irin harshe zan gode musu ba ba su duba kankanta ta da yarinta ta da kusuri na da komi na na gazawa suka ce ni suka zaba in zabi wanda daga cewa an sa wannan aiki an sa wannan makaranta a hannun shi to shikenan za su koma su ci gaba da kasuwancin su da fatocin su da koman su insha Allah daliban su za su zama daga cikin daliban da cikin musulunci zai alfahari da su zuwa gaba insha Allah subhanahu wataala Allah ya saka mu kowa da alkhairi
amin
naga cewa an rubuta cewa ni ne zan yi ne cikin jawabi bayan na shi Maulana Prof ya ka'ida idan idan an zo taro muna tare misali to kaman misali shi wato kaman giwa ne da wata babbala bishiya ko in ta babbala bishiya ta goma gefe to kaga shi zomo da zai tsinka ganye kaga ai ba wani aiki da ya rage sai dai tsinka ganyen
na'am
saboda haka dai ba zan ba tsinka ganyen ba ba wani jawabi da zan iya yi bayan
haka
sai dai ni ya kasance abin da zan iya yi shine gode wa Allah madaukakin sarki da Allah madaukakin sarki ya yadda in zama wasiƙa
na'am
ba dan himmata ba ko wani abu in zama wasiƙan wannan alakar da Allah kadai ya san inda wannan alakar zata nika
na'am
insha Allah subhanahu wataala da harshen wannan yan zawiya Maulana muna matukar godiya da fatan alkhairi da addu'an Allah madaukakin sarki ya kara muku lafiya
lalle
shehu ya manta da ranar wannan maulidi kamar yanda ya faɗi wallahi alazim mun yi ta magana da shi yaushe ya kamata a yi yaushe ya kamata a yi zuwan ko ba maulidin saboda zuwan maganar makaranta za a ga makaranta za a yi meeting za a zauna da yan zawiya da sauransu sai kuma muka saka wannan maulidi a cikin ruban da za mu ci to da farko farko mun riga mun yi magana alhamis ne saboda washe gari aje na aje ranar juma'a to kuma daga baya muka canja ya koma Laraba to mun zo akan ni ban tunatar da shi cewa yau bane har ya riga ya shiga cikin wasu ayyuka ban ji dadin yadda na matsa sai da aka zo ba to amma dai ina neman abuwan yanda na matsa matuka wajen sai da aka halatta din da na san kuma an amfanar da al'umma al'umma ta ga fiskan ku kawai liqa'u zawi sidiqin liqahul libadini
na'am
ta ga fiskan ku kawai na san mafi yawan waɗanda suke nan sun tara kasakasan ku da maganganun ku Maulana ba su taba ganin fiskan ku ba
saboda
haka jama'a ga Professor Ibrahim Ahmad Makari babban limami na babban masallacin ƙasa dake Abuja ya zo zai kwana biyu tare da mu a nan Alaba kuma zai kafa mana wato zai koya mana yadda ake kamun kifi dan mu ba mu ci gaba da kamawa muna ba waɗanda ya kamata wato zai kafa mana makaranta a irin manhajin shi Allah madaukakin sarki ya ƙara masa lafiya
ne
duka in kila fiye da husnul zanni ba kila fa mota tinana min amwaji jibrila duka mu kunta ne daga cikin kofarsa duk inda muka je muka yi magana ko muka yi wani abu to wato wani kurkushi daga cikin kurkushin aikin sa ne
na'am
Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya saka masa da alkhairi
amin
lalle muna buƙatar da za mu sami irin su to muna buƙatar irin su amma da yake irin su da wahala ƙwarai
na'am
Allah dai ya sa dai mu ci gaba da tafiya akan tafarkin su
amin
kuma da ikhlasi Allah ya saka muku da alkhairi
amin
a
takbir
na'am ciyaman Maulana wannan shine shugaban kwamitin masallacin gaba ɗaya ciyaman kuma tun lokacin shi shehu Hassan ya kafi aminu maulana shehu Abdulrazzaki ne wato shehin mu suna tare da juna shi yana daukan sa a matsayin shekin sa, shi kuma yana daukan sa a matsayin kaman da me kuke fadin shehu Dalzangon bare bari da su shehu Ubawaru.
Na'am,
haka ake da shehu Alhaji Hassan ya kafi da Maulana Sheikh Abdurrazzaq cikin tafiya cikin Allah, tafiya cikin dukkan sha'anin sha'anonin dariqa. Shi tun lokacin ma da ake to tun lokacin waɗannan bayin Allah ga su suke tare da shi shehu Hassan ya kafi, su ne mutanen shi, su ne jama'ar shi, kuma har yanzu suke rike da zawiyan ba a taɓa jin wani abu na cewa na rashin daɗi ko na abu makamanci. Kowa yana da wasu tun daga iyayenmu har kuma iyayenmu suka yi wafati suka ƙare suna yabawa da irin yadda suke tafiyar da wurin. To wannan shi ne jagoransu gaba ɗaya, shi ne Alhaji Musa, shi mutumin Tabine Zamfara, ana ce mishi Alhaji Musa Gwari, shi ne jagoransu gaba ɗaya, wanda kuma yanzu ƙarƙashinsu akwai matasa da suka taso suke taya su aiki ake yi tare, wanda waɗannan matasa ma su suka shirya wannan taron maulidi gaba ɗaya. To ya ce yana da jawabin da zai yi a gabanku insha Allah.
Tafaddal mashkura.
Tafaddal.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الحمد لله من قولي ما الله الله يجمعنا من وانا رانا البركة والمنكة تارو مدعين